أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا وجب أن الله سبحانه وتعالى يكتري أكبر أولا مجد فيما ينفرك لما صلى جنسك أسبت الزارية أسبت الأفتم سيدة كرن أزري أجهر بوشي مجلسي دمك كرن تأثير النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أولا يمتنا جمعة عشرين دقايا غوة السفر hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yana da shekara 1445 wanda yake dadai da 6 ga watan 10 shekara ta 2023 wannan halkar za ta zama halka ta 32 a karatu da muke cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Idan ba a mance ba, a makon da ya gabata mun kammala bayani dangare da wannan ita ce halka ta 33 a karatu da muke gabatarwa cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. A halkar da ta gabata mun kammala bayani dangane da auren annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi ga Khadija matarsa ta farko kenan. Insha Allah ta'ala a wannan halkar za mu tashi kan bina'ul bait, bina'ul bait, gina ɗakin Ka'aba. Bayanin da za mu tashi kansa shine bina'ul bait, gina ɗakin Ka'aba. To abin tambaya a nan, a lokacin ne aka gina ɗakin Ka'aba kenan? Ba a lokacin ba ne ko? Shi yasa a nan gurin ya ce walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu 35 sana جاء طيل جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل، فأرادت قريش هدمها ليرفعوها ويسقفوها، فإنها كانت رضيمة فوق القامة. وأن زينونا من اتكافهم lokacin da Qurayshawa suka gina Ka'aba, dama Ka'abar a gina take. Yace walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu 35 sana jaa taylun jarifun fasadda'a judran al-ka'ba ba'da tawhinaha min hariqin kana asabaha qabl. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun sa na haihuwa suka kai 35, sai mamakon ruwa shine sailun jarifun, ruwa mai ƙarfi ya zo, fasadda'a judranal ka'aba, ya zo ya tsaga katangun ɗakin Ka'aba, ya zo ya ragargaza katangun ɗakin Ka'aba. Ruwa aka yi mai ƙarfin gaske lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 35, wannan ruwa ya zo ya ragargaza katangun ɗakin Ka'aba. Ba'da tawhinaha min hariqin, bayan wannan katangu na ɗakin Ka'aba sun yi rauni daga gobarar da ta auku, kana asabaha qabl, gobarar da ta samu ɗakin Ka'aba gabanin wannan lokaci da ruwa ya zo mai ƙarfi ya rusa katangun ɗakin Ka'aba. Yace fa aradat quraishun hadmaha liyarfa'uha wa yasqafuha. To yanzu tunda ruwa ya zo mai ƙarfi, ya rusa katangun ɗakin Ka'aba. Quraishawa kuma suke jagorantar Makka, suke kula da ɗakin Ka'aba, sai suka yi nufin su rushe sauran abin da ya saura na gini. Ruwan da ya zo ba duka katangar katangun ya zubar ba, bai maida ɗakin Ka'aban ya zama flat ba, ya rusa wasu gurare ya bar wasu gurare. To sai Quraish ta yi nufin ta rushe ɗan sauran da ya rage wanda ruwan bai rusa ba, sai ta sake ginin sabon gini, shine liyar faruha, don su sake sabon gini su ɗaga ginin ɗakin Ka'aba, wayas ƙafuha, sannan kuma su sake wa ɗakin Ka'aba rufi. Yanzu ruwan da ya zo ya cire rufin ɗakin Ka'aba, sannan ya rusa wasu daga cikin katangun ɗakin Ka'aba. To sai Qurayshawa suka kudiri aniyar sauran katangan da ruwan bai rusa ba, su rushe shi, su sake sabon gini na ɗakin Ka'aba, su ɗaga ɗakin Ka'abar, su mata rufi. Fa innaha kanat radima fawqa alqama, saboda gabanin ruwa ya zo ya rusa waɗannan katangu na ɗakin Ka'aba, kanat radima, ɗakin Ka'abar ta kasance ginanniya ne da block block wanda suke sashe ke kama sashe, kamar mu ce misalok ko misalok, ai babu katan a sa siminti tsakanin block da block. To block ɗin da aka gina ɗakin Ka'aba radima, ma'anar radima, block ɗin da in an jera su tare da shi da ɗan uwansa sai sashe ya kama sashe, wannan block ɗin sai kama wannan, in an sa wani sanin shi ma ya kama, an sa wani sanin shi ma ya kama, kenan ba buƙatar sai an zo an sa wani abu a tsakanin su kamar suminti kenan dan ya rike tsakanin block ɗin. Kenan block ɗin da aka gina ɗakin Ka'aba gabanin ruwa ya zo ya rusa, wannan ɗakin Ka'aban block ne wanda idan an jera su za su kama juna, sai katanga ta zamanto ta tsayu da kanta, fawqal qama, sama da tsayin mutum. Kenan wannan zai nuna mana gabanin wannan ruwa ya zo ya rusa ɗakin Ka'aba, da ɗakin Ka'aba a gine take. Waye kenan ya fara gina ɗakin Ka'aba? Ai mun sani ko? Ayat al-Qur'ani ta ba mu labari. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idh yarfa'u ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna, kaga annabi ibrahim shine fara gina ɗakin Ka'aba shi da ɗansa isma'il, kamar yadda ayat al-Qur'ani ta ba mu labari. To mu dan koma baya kaɗan kafin mu sake kallon yadda Qurayshawa suka gina ɗakin Ka'aba. Yanzu ginin da Qurayshawa suka yi wa ɗakin Ka'aba, gini na nawa kenan ga ɗakin Ka'aba? Shine gini na hudu. Kenan an gina Ka'aba har sau uku. A wannan karo na hudu da ruwa ya zo mai ƙarfi ya rusa katangar ɗakin Ka'aba, to a nan ne Qurayshawa suka sake gina ɗakin Ka'aba a karo na hudu. Karo na farko wanda ya fara gina ɗakin Ka'aba shine annabi Ibrahim alayhi salam, shi da ɗansa annabi Isma'il alayhi salam, kamar yadda riwayoyi suka bayyana haka. Imam al-Baihaqi ya fitar da riwaya cikin littafinsa Dalailun Nubuwa, haka Imam al-Hakim ya fitar cikin littafinsa Al-Mustadrak ala Sahihai riwaya wacce ya inganta ta, kuma Imam al-Zahabi ya masa muwafaka kan inganta riwaya, cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi wa annabi Ibrahim alayhi salam akan ya gina ɗaki a ban ƙasa, shi ne ɗakin Ka'aba. Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi Ibrahim wahayi akan ya gina ɗaki a ban ƙasa wanda shi ne ɗakin Ka'aba. Wannan wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabinsa Ibrahim alayhi salam sai ya sanya shi ya shiga cikin kunci, saboda bai san a ina zai gina ɗakin ba, sannan kuma yaya zai iya gina ɗakin bai sani ba. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da nutsuwa ta hanyar aiko wata iska wacce take mai ƙarfi. Wannan iskar da ta zo mai ƙarfi da ta iso ga inda annabi Ibrahim yake, sai tana ta zagayawa har ta zama kamar macijiya, iskar sai ta zama kamar macijiya, tana ta zagayawa haka yanda macijiya ke zagaya guri. Ta zo ta wuce ta gaban Annabi Ibrahim yana binta da kallo, har ta zo inda ɗakin Ka'aba yake, sai ta kananna dai ta tsaya a gurin. Ta zo inda ɗakin Ka'aba yake a yau, sai ta kananna da jikinta, sai ta tsaya a gurin. Annabi Ibrahim ya ce, to komi aka yi, wannan ishara ce Allah subhanahu wa ta'ala yake mu dangane da gurin da yake so in gina wannan ɗaki a ban ƙasa. To shi ne sai ya samu ɗansa Annabi Ibrahim, Annabi Isma'il alayhi salam, yake ce masa, Allah maɗaukakin sarki ya mun umurni in gina ɗaki, za ka taya ni? Ɗansa yake, ai na taya kama an gama, inji Annabi Isma'il alayhi salam. To sai ya zo ya tsaya a gurin da ake kiransa maqamu Ibrahim. Idan mutum ya je tawafi ya kammala, ba ana nafila tawafi a maqamu Ibrahim ba. Allah ya ce, wattakhidhu min makani ibrahima musalla. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi tawafi jikin ɗakin Ka'aba, sai sayyidina Umar ya ce masa, ya Rasulallah, ina ma da mu riƙe gurin da Annabi Ibrahim ya tsaya mu riƙe shi a matsayin gurin sallah. Annabi bai ɗaga kai sosai ba ga wannan batu na sayyidina Umar. Sai Allah ya saukar da aya, aya ta Alƙur'ani, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kuma ku riƙi maqamu Ibrahim, gurin da Annabi Ibrahim ya tsaya ya gina ɗakin Ka'aba, ku riƙe shi a matsayin gurin sallah. Shi yasa a yau idan mutum ya je umra ko ya je haji, bayan ya kammala tawafi gabanin ya tafi sa'ayi, sai ya zo maqamu Ibrahim ya yi nafilar tawafi raka'a, ita ce malamai suke kiranta raka'atai tawaf, nafilar raka'o'i guda biyu na tawafi. To wannan guri da ake kira maqamu Ibrahim, a nan ne Annabi Ibrahim alayhi salam ya tsaya ya gina ɗakin Ka'aba. A yau in ka je za ka ga akwai rata tsakanin maqamu Ibrahim da ɗakin Ka'aba. Har ka tambayi kanka cewa ai an ce Annabi Ibrahim a nan ya tsaya ya gina ɗakin Ka'aba, kuma gashi akwai rata. Yanzu in za mu kwatanta ratar, za mu iya cewa daga tsakiyar masallacin nan zuwa inda nake shi ne ratan da ke tsakanin maqamu Ibrahim da ɗakin Ka'aba. Ai na san da yawa wanda suka je sun gani. Za mu ga ɗan wata kwalba hakan nan an rufe ta, to a nan maqamu Ibrahim yake. To yanzu abun tambaya, idan muka ce maqamu Ibrahim daga tsakiyar masallacin nan ne ratansa da ɗakin Ka'aba, to ya za a yi mutum yana tsakiyar masallaci ya miƙo hannunsa inda nake zaunen nan ya yi gini? Kaga kamar abun ba zai yiwu ba, ko? Tunda halitta Annabi Ibrahim halitta ce normal ta ɗan Adam, tunda shi ma ɗan Annabi Adam alayhi salam. To abun da ya faru shi ne, maqamu Ibrahim tana nan dab da jikin ɗakin Ka'aba. A duk lokacin da mutum ya gama tawafi zai zo gare ta ya yi sallah. To lokacin khalifancin sayyidina Umar, mun san musulunci ya yi yaro, ya watsu gurin da barka zato barka tsammani. Da gabanin Annabi ya rasu, wanda suka shiga musulunci dududu ba su wuce Larabawa ba, sai 'yan tsiraru wanda ba Larabawa ba, irin suka ce Salman al-Farisi, kaga ba Balarabe ba ne, irin su Bilal, kaga ba Balarabe ba ne. Za ka tarar da wanda ba Larabawa ba, 'yan tsiraru ne, galibin su Laraba ne. To amma zamanin sayyidina Umar an samu dandazo mai tarin yawa na al'ummar da ba Larabawa ba wanda suka shiga musulunci. Kaga tunda sun shiga musulunci, kuma an wajabta aikin hajji, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila, za su zo su yi aikin hajji. To sai zamanto shekara ta farko na khalifancin sayyidina Umar, al'umma da yawa sun shiga musulunci. Da aka zo tawafi, dama in an gama tawafi za a zo maqamu Ibrahim a yi raka'o'i guda biyu na tawafi. Wannan umurni ne na Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. To sai in an zo ana tawafin, ai in an zo ana raka'o'i biyu na tawafin, waɗanda yanzu suka fara tawafi basu gama ba za a cinkushe musu gun tawafi an ana gane bayanin ganin ɗakin Ka'aba wanda ya gama tawafi zai zo makamin Ibrahim yayi nafila raka'a biyu na tawafi to wanda kuma yanzu yake waɗanda su sun riga sun gama sun toshe masa gurin tawafi sayyidina Umar sai kula da wannan sai ya dauke makamin Ibrahim daga jikin ɗakin Ka'aba dabda ɗakin Ka'aba inda annabi Ibrahim ya tsaya gina ɗakin Ka'aba sai ya nisantar da shi da ɗakin Ka'aba ta yadda masu tawafi ba a toshe musu gun tawafi ba kaje nan yanzu wanda ya kammala tawafi zai zo makamin Ibrahim yayi sallarsa shi kuma wanda yanzu ya fara ba a toshe masa gun tawafi ba wannan shine yasa aka samu rata tsakanin makamin Ibrahim da ɗakin Ka'aba amma da makamin Ibrahim lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin Sayyidina Abubakar yana nan dabda jikin ɗakin Ka'aba to Sayyidina Umar zamanin sa da al'umma musulmi suka yawaita idan an zo ana samun karaskiya tsakanin masu raka'o'i guda biyu na tawafi da kuma masu tawafi sai ya nisantar da makamin Ibrahim daga jikin ɗakin Ka'aba shi yasa yanzu zaka ga tsakanin makamin Ibrahim da ɗakin Ka'aba akwai rata annabi Ibrahim ya tsaya a wannan guri makamin Ibrahim yana gina ɗakin Ka'aba ɗansa Isma'il alayhi salam yana miƙo masa block na ginin ɗakin Ka'aba yana miƙo masa marmara mun san marmara ai ko kamar Hausa Kanawa ne ko sai marmara yana miƙo masa duwatsu shi kuma yana gina ɗakin Ka'aba lokacin da yaje station gurin da Hajarul Aswad yake Hajarul Aswad ai kowa san Hajarul Aswad ko a hoto idan kana ganin ɗakin Ka'aba zaka ga hoton Hajarul Aswad Mujahid yana bayyana cewa Hajarul Aswad din nan da bari ne zunubin ƴaƴan annabi Adam ya bakanta shi da bari ne to lokacin da annabi Ibrahim ya zo setin inda Hajarul Aswad yake sai ya ce wa ɗansa Isma'il je ka nemo mun dutse ka kawo ma'ana in ya nemo dutsen ya kawo zai sa a wannan gurbin annabi Isma'il ya je yana ta faɗi tashin neman dutse can ya samu wani gungunan dutse ya zo da shi ga mahaifinsa Ibrahim da ya zo kwatsam kuma sai ga an sa wani dutse a gurbin da aka ce je nemo dutse sai ke mamaki wannan dutsen fa waye ya kawo sai babansa Isma'il Ibrahim ya ce wanda baya dogaro da ginin ka shine ya kawo Jibrilu ne ya taho da shi daga sama Allah ya aiko shi da shi shi yasa aka ce daga aljanna aka taho da Hajarul Aswad an zo da shi fari fat kamar nono aka zo aka sanya shi lokacin da annabi Ibrahim ya iso inda gurin sa shi yake mala'ika Jibril ya zo da hannunsa ya saka to yanzu ya zama baki wuluk saboda zunubin da bayan Allah suke aikata to anan sai suka ci gaba da ginin har suka kai ga rufi suka rufa ɗakin Ka'aba wannan gini na farko kenan da aka yi wa ɗakin Ka'aba gabanin nan ba labarin ɗakin Ka'aba shine lokaci na farko karo na farko da aka gina ɗakin Ka'aba to karo na biyu kuma da aka jira ɗakin Ka'aba bayan nan zamani ya tura yau da gobe ya tsufa sai shi da kansa katangunsa sai suka fashi katangun ɗakin Ka'aba sai suka fashi to wannan riwayar ita ma Imam al-Baihaqi ya kawo ta a cikin littafinsa Dalailul Nubuwwa da katangun suka fashi sai wasu mutane da ake kiransu al-amalika sai suka zo suka sake gina ɗakin Ka'aba karo na biyu wannan shine karo na biyu da aka gina ɗakin Ka'aba to bayan nan yau da gobe shekaru na turawa shekaru ɗari kaza ko dubu kaza saboda shekarun suna da yawa wa qurunun baina zalika kathira inji Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani Allah ne ya san yawan babu wani mahaluki da zai zo ce maka shekaru kaza ne a dubu kaza ne Allah shi ya san yawan shekaru la ya'lamuha illa Allah inji Allah ba wanda ya san adadin shekarun sai Allah subhanahu wataala shi yasa wanda zai zo ya kawo nasaba annabi daga kan mahaifinsa har zuwa kan annabi Ibrahim Ibn Abbas yace makaryaci ne saboda akwai karnin da suka rayu wanda la ya anamuha illallah ba wanda ya san mutanen da suka rayu a wannan lokaci ko a wannan zamani ko a wannan karni sai Allah subhanahu wataala amma abin da aka sani shine nasabar annabi ta kai ga annabi Ibrahim amma ba a san su wane ne suke tsakani ba wannan tabbatacce ne nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ga Isma'il ta kai ga annabi Ibrahim amma a kawo ma jerin gwanan mutanen da ke wannan tsakani wannan babu riwaya ingantacciya saboda akwai al'umman da ba a san su ba sai Allah subhanahu wataala shi ya barwa kansa sani to bayan nan shekaru suka tura nan ma katangun dakin Ka'aba suka sake faduwa saboda tufa sai Durhum kabilar Durhum wacce mun yi bayanin ta a farko-farkon karatun wacce daga cikin su ne annabi Isma'il ya aura matar annabi Isma'il daga cikin kabilar Durhum ta fito to su kuma da suka zo sai suka sake gina dakin Ka'aba karo na uku to bayan nan shekaru suka kara turawa yau da gobe shine a zamanin Quraishawa bayanin da ake mana a nan dakin Ka'abar ta sake rushewa nan kuma an bayyana mana sababi ko wani sababi ya bayyana mana yace mamakon ruwan sama ne ya sauka ya sanya wannan dakin Ka'abar ta rushe kaman a nan gurin din mun kula za mu ga sababi guda ya ambata mana yace lam walamma balagat sinnuhu alayhi salatu wassalam 35 sana lokacin da shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai 35 dana annabi yana dan shekara 35 wannan al'amari ya hau gabanin a fara masa wahayi da shekaru biyar jaa failun jarikun sai mamakon ruwa ya zo ruwa mai karfi ruwa mai yawa fasadda'a judran al-ka'ba yazo ya faffasa katangun dakin ka'aba kaga wannan sababi ne ya ambata mana da yasa dakin ka'abar ta rushe ba'da tauhinha min hariqin kana asabaha kam bayan katangun sun yi rauni na gobarar da ta samu dakin ka'abar to akwai riwayar ma da ta bayyana cewa rushewar katangun dakin ka'abar ba ruwa bane sababin rushewa gobara ce akwai wata mata da ta kasance cikin masu hidima wa dakin Ka'aba mun san kabilar Banu Shayba su suke hidima wa dakin Ka'aba kabilar Banu Shayba tun kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kabilar Banu Shayba su suke hidima wa dakin Ka'aba su suke share dakin Ka'aba su goge dakin Ka'aba su sa dakin Ka'aba riga iri ga ta yi da ti su cire su wanke din ta su ko su kawo sabuwa su saka sannan su kawo ta dakin Ka'aba su mata kwalliya su kawo turare su saka wannan duk kabilar Banu Shayba ne suke to a cikin yan kabilar Banu Shayba akwai matar da ta dauki nauyin zuwa da turaren wuta ta sa cikin dakin Ka'aba kajenin tun gabanin zuwan musulunci jahiliya suna kula da dakin Ka'aba suna hidimawa dakin Ka'aba wannan iko ne da hukunci na Allah cewar dakinsa ba zai tozarta ba dakin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tozarta ba sawa'un musulmai suna nan ko ba sa tunda a lokacin ai ba musulunci suna bautan gumaka ne shi yasa suka zo suka kewaye dakin Ka'aba da gumaka sannan suka sanya wasu gumakan cikin dakin Ka'aba to amma tare da haka Allah dan ya kare dakinsa ya sanya kwarjinin dakin cikin zakatansu da haibar dakin cikin zakatansu sai zama suna kula da dakin suna hidima wa dakin asali ma suna kallon hidima wa dakin abin alfahari to wata riwayar ta bayyana cewa ɗaya daga cikin masu hidima wa dakin wata mata wacce ta dau nauyin sanya turaren wuta a dakin Ka'aba ita ce ta shigo da garwashi tana kokarin sanya turaren wuta wa dakin Ka'aba gobara sai ta tashi wannan gobarar da ta tashi ita ce ta kona dakin Ka'aba gaba daya sannan kuma ta zubar da katangun dakin Ka'aba ne wannan shine sababi na biyu da wasu daga cikin malaman tarihi suka ambata sababi na uku da wasu daga cikin malamai na tarihi suka ambata suka ce asalin ginin Ka'abar wa yaushe ne aka yi gini na uku ko wace su wata al'umma ce ta yi gini na uku wa dakin Ka'aba Durhum ko to da suka zo tsayin katangar ɗakin Ka'aba bai wuce tsayin mutum ba. To Quraisha sai suka ga ya kamata su yi ginin ya wuce tsayin mutum, tunda yanzu inda za ka je ka tsaya bikin ɗakin Ka'aba, tsayin ɗakin Ka'aba ya kusan ninka tsayin mutum sau biyu. Tsayin ginin ɗakin Ka'aba ya kusan ninka tsayin mutum sau biyu. To shi ne Qurayshawa suka ga cancanta su ƙara tsayin katangar ɗakin Ka'aba. To kuma sai suka ga idan suka zo suka tsora wani blok a kan wannan katangar ba ta da ƙarfin ɗaukarsa. To sai suka ga abin da ya kamata su yi su rushe katangar da jurhum ta gina, su zo su yi sabon gini wanda za su yi foundation mai ƙarfi ta yadda ko da sun ɗora masa blok masu yawa ba zai rushe ba. Wata riwaya ta bayyana cewar wannan shi ne sababin da ya sanya Qurayshawa suka yi tunanin su sake gina katangar ɗakin Ka'aba. Wasu kuma suka ce asali ɗakin Ka'abar da jurhum ta gina ba shi da rufi. Qurayshawa suna so su masa rufi, sai suka ga katangar da jurhum ta gina in za a masa rufi ba zai karɓi rufin ba, sai suka ga to su rushe mana su sake sabon gini sannan su masa rufi. To ko ma menene dai sababin dai Qurayshawa sun yi nufin su sake gina ɗakin Ka'aba sabon gini. To shine a nan gurin ya ce mana fajtama'at qaba'ilu, sai ƙabilun Qurayshawa suka haɗu suka yi mitin a kan yaya za su yi su sake gina ɗakin Ka'aba, in ma ko rushewa da ta yi saboda mamakon ruwa ko kuma gobara ko kuma a riwaya ta uku a'a suna so su sake rushe wannan katangar saboda ba ta da ƙarfin a ɗora mata wasu blok a kanta ko kuma a mata rufi a kanta. To sai suka haɗu suka yi mitin a kan yaya za a yi a sake gina ɗakin Ka'aba. Shi ne ce fastama'at qaba'iluhum lidhalika, sai ƙabilun Qurayshawa suka haɗu suka yi mitin a kan haka, a kan me sake gina ɗakin Ka'aba. Walakinnahum habu hadmaha, sai dai da suka zo za su sake gina ɗakin Ka'aba tunda sai sun rushe sauran katangar da ta rage wanda ruwa bai rusa ba su sake gina ta. To rusa tun sai ya musu kwarjini, sake rusa sauran katangar sai ya musu haiba, ya musu kwarjini, abin ya musu girma, kowa yana tsoro ya fuskanci ɗakin Ka'aba ya rusa. Kaga wannan zai nuna mana cewa kwarjini da ɗakin Ka'aba ke da shi gurin Allah subhanahu wata'ala. Ya sanya shi cikin zukatan bayinsa, ya sanya cikin zukatan bayinsa musulmi ma da wanda ba musulmi ba, har wanda ba musulmi ba dole ɗakin Ka'aba tana da kwarjini a zuciyarsa. Wannan hukunci ne na Allah subhanahu wata'ala. To lokacin da suka zo suka zauna suka taru suka yi mitin yadda za su yi su sake gina ɗakin Ka'aba, sai kowa ya rasa wace hanya za a bi a rushe sauran katangan, kowa sai da bakinsa ya shuru. Shi ne ya ce walakinnahum habu hadmaha, rushe ɗakin Ka'abar ɗan sauran katangan da ya saura ya musu kwarjini, kowa yana gani abu ne mai girma, yana tsoro kar wani sharri ya sauka a kansa. Idan ya sa hannunsa ya rushe sauran katangar da ta sauran ɗakin Ka'aba, watakila wani bala'i ya sauka a kansa. To shi ne abin sai zama ya musu kwarjini, ya ce ni makaniha, saboda matsayin ɗakin Ka'aba a gurin su. Ɗakin Ka'aba na da kima, na da daraja a gurin larabawan jahiliya gabanin zuwan musulmi. Shi yasa za ka yi mamaki idan musulmi ya je jikin ɗakin Ka'aba yana sane, yana yankan hannu, ga mushrikai nan wanda suke bautawa gumaka suna tsoron taɓa ɗakin Ka'aba saboda ƙimarsa da darajarsa da matsayinta a cikin zukatansu. A yau kuma an wayi gari wasu daga cikin musulmai ba sa ganin wannan daraja da ɗakin Ka'aba take da shi, alhali musulmi shi ya fi cancanta mai bautan Allah, mai kaɗaita Allah da bauta, mai sanya gabansa ya fuskanci alƙibla ya yi sujjada wa Allah, shi ya fi kowa cancanta ga girma da ƙima da darajar wannan ɗaki. Sai ga shi waɗanda suke sujjada wa gunki sun ji wasu daga cikin musulmi a yau masu sallah ganin darajar wannan ɗaki. Kaga wannan abun kunya ne ɗan uwa musulmi, wallahi wani jikin ɗakin Ka'aba ana tsawazi
ba zai masa girma ba ya yanke aljihun wani ya cire masa kudinsa ko ya fulluga wayan wani cikin dakin Ka'aba abun mamaki mushriki yana ganin kwarjinin gurin mai bautan gunki mai sujada wa gunki yana tsoron sharri karya sauka a kansa idan yayi abin da bai dace ba a gurin amma kuma wai musulmi zuciyarsa ta kekashe wanda ake karanta masa alqur'ani wanda Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah dawa dutse aka saukar da wannan alqur'ani da dutse yayi ragaraga ya zama tuka saboda tsoron Allah subhanahu wataala sai gashi ba wa dutse aka saukarwa ba wa tsoka aka saukarwa amma sai ta kekashe kamar dutse kai ta ma fi dutsen kekashewa inji Allah thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qasa daga baya kuma sai zukatun ku suka bushe ga zanen dai tsoka ce kamar yadda dutse yake bushashe kekashashe Allah ya ce aw ashadd qasa kai kekashewar zukatan ma yafi na dutse me yasa wa inna min al hijarati lama ya tafaddaru min kul anha saboda daga cikin duwa kuma wanda saboda tsoron Allah shi kadai kawai sai kaga yana zubar da ruwa wa inna min hada ma yashaqqu fa yakhruju minhu alma daga cikin duwa kuma saboda tsoron Allah sai ga dutse ya dare biyu ruwa ya fito daga cikin sa wa inna min hada ma yahbitu min khashyatillah daga cikin duwa akwai wanda yana can kololuwa sama sai ya gangaro shi kadai ba turo shi akai ba saboda tsoron Allah kai kenan duwatsun ma har sun ji zukatan bani adama tsoron Allah muna neman Allah ya tsiratar da mu daga kekashewar dutse waɗannan Qurayshawa suna so su sake rusa wannan katangar da ta saura tunda ruwa ya kwashe wani sashe sashen da ya saura suna so su karasa rusa shi saboda su gina ɗakin Ka'abar amma abun ya musu girma saboda me kimar wannan ɗaki a cikin zukatan su yace ni makani hafi qulubi saboda matsayin wannan daki na Ka'aba a cikin zukatan Qurayshawa gashi bautan gunki suke sujjada suke yi wa gunki ba wa Allah suke wa sujjada wannan riwayar da ya kawo mana kenan abin da ya hana Qurayshawa sake rusa sauran katangar da ta saura su gina dakin Ka'aba sabon gini saboda matsayin dakin Ka'aba a zuciyarsu to akwai kuma wata riwaya daban ba wannan riwayar da na karanta ba cikin wannan littafi na Nurul Yaqin riwayar Abdul Razzaq ɗaya daga cikin marawaita hadisi Al-Hammami ya binta ita cikin littafin sa Al-Musannaf cewar abinda ya hana koyan ya hana Qurayshawa su samu damar sake rusa sauran katangar ɗakin Ka'aba su gina wata lokacin da suka zo za su rusa sauran sai suka ga katotuwar macijiya ta fasa kanta ta yi haka kai kenan ba wanda zai gara dan dauko gatari ya zo zai rusa sauran katangar ko ya dauko diga ko karfe saboda me duk wanda ya nufo jikin katangar macijiyar nan ne raba shi da ne raba ta da shi sai Allah ta fasa kanta ta nannade jikinta jikin katangar ɗakin Ka'aba ta fasa kanta ta yi haka suna so su karasa rusa sauran katangar su gina sabo amma kowa na tsoron rayuwarsa suka rasa yadda za su wannan riwaya ce daban ba wannan riwaya da muka karanta cikin wannan littafi ba kenan riwayoyi ne guda biyu suka ku riwaya ta farko ta bayyana cewar abin da ya hana Qurayshawa rushe sauran katangar da ta saura su sake gina ɗakin Ka'aba sabon gini saboda matsayin ɗakin Ka'aba a zuciyarsu kowa yana ga ya je ya tinkari katangar ya rusa ta kamar bala'i zai iya sauka masa riwaya ta biyu kuma da Abdul Razzaq ya kawo cikin littafin sa Musannaf tana bayyana cewar ba wannan bane abin da ya hana su wata katotuwar macijiya suka gani cikin sauran katangar da ya saura na ɗakin Ka'aba ta fasa kanta suna so su rusa su sake gina ɗakin Ka'aba abu sai ya tsira saboda wannan macijiya da ta zo ta fasa kanta to a riwayar aka ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko katotuwar tsuntsuwa da ta zo sai ta kama keyar wannan macijiyar sai ta yi sama da ita sai ta tafi da ita a Jiyad wani guri ne tsakaninsa da Makka ɗan kilomita kaɗan ne, sai ta je ta jefar da macijiyar a wancan guri. To a nan fa Quraisha suka samu damar rusa sauran katangar da ruwa bai kwashe ba don gina sabuwar katanga ta ɗakin Ka'aba. Wannan riwayar kamar yadda na bayyana Abdurrazzaq Al-Hambani ɗaya daga cikin marawaita hadisi ya rawaito wannan riwaya ya kawo ta a cikin littafinsa Musannaf. To nan din bari mu ji riwayar nan da muke karanta ta a nan an bayyana mana cewa saboda kima da haiba da farjinin ɗakin Ka'aba ne yasa suka samu tababa yaya za su sai suka shiga tsaka mai wuya. Quraishawa sai suka shiga tsaka mai wuya. To yaya suka yi? Yace fa qala lahumul walidu ibn al-mughira. Walid ibn al-mughira yana cikin masu fada aji na Quraishawa. Walid ibn al-mughira yana cikin masu fada aji kuma mutum ne mai tunani, yana da basira. To anan sai yake kokarin ba su shawara tunda yanzu suna so su rusa sauran katangar su sake kina ɗakin Ka'aba, amma abin ya musu girma, kowa yana ganin kwarjinin ɗakin Ka'aba. To anan sai ba su sai yake kokarin ba su shawara sai ya tambaye su yace a turiduna bi hadmi hal islaha am al isaa. Yanzu rusa wannan da za ku yi na sauran katangar ɗakin Ka'aba, shin kuna so ku rusa ne don ku yi gyara ko kuma kuna so ku rusa don ku yi barna? Ya musu wannan tambayar tunda yanzu kowa ya ja ya tsaya, kowa yana ga ba zai iya zuwa ya rusa sauran katangar ba, yana tsoro kuma sai an rusa ne a zo a yi sabon gini tunda ruwa ya kwashe mafi yawa na sashi na katangar ɗakin Ka'aba. To a rushe sauran sai abun ya musu girma. To shine Al-Walid ibn al-Mughira ɗaya daga cikin manya masu fada a cikin Quraishawa sai musu tambaya yace wannan rusa sauran katangar ɗakin Ka'aba da za ku yi, shin za ku yi ne don ku yi gyara wa ɗakin Ka'aba ko kuma za ku yi ne don ku yi barna wa ɗakin Ka'aba? Ya musu wannan tambaya. Qalu bal al-islah, sai suka ce za mu rusa ne don mu yi gyara wa ɗakin Ka'aba. Qala, sai yace inna Allah la yuhliku al-muslihin. Yace to ga ka'ida zan ba ku sani, Allah duk masu gyara, duk inda masu gyara suke Allah baya halakar da su, duk inda mai gyara yake Allah baya halakar da shi. Saboda haka ku nitsar da zuciyarku, ku kwantar da hankalinku, ku zo ku rusa wannan katangar, ku gina sabuwar katanga. Inda gyara kuke da nufi, to ku sani fa Allah ba da za a iya halakar da ku. Za ka yi mamaki idan ka ji maganganu irin waɗannan suna fitowa daga bakin mutanen da ba sa bautawa Allah, amma kuma sai aka wayi gari a yau masu bautan Allah ba su san irin wannan ba. Saboda me? Jahilci ga addini. Al'umma musulmi sun jahilci addininsu a yau. Sai ce to ku sani inna Allah la yuhliku al-muslihin, ai Allah baya halakar da masu gyara. In ba za ku iya ba ni ku bani guri ku kai. Wa shara'a yahdimu, sai ya fara rusa katangar shi da kansa, shi Al-Walid ibn al-Mughira ya nemi diga ya fara rusa wannan sauran katanga da ruwa bai tafi da ita ba. To da suka ga yana yi kuma ba abin da ya same shi na bala'i na fitina, to anan sai zuciyarsu ta samu nutsuwa, hankalinsu ya kwanta. Fatabi'uhu wa hadamu, sai suka bi shi sai suka rusa sauran katangar da ruwa bai tafi da ita ba. Hatta wasalu ila asasi Isma'il, har zuwa lokacin da suka je foundation na Annabi Isma'il wanda suka yi shi da babansa Annabi Ibrahim, wato asalin ginshiki inda aka ɗauko ginin ɗakin Ka'aba, har sai da suka isa wannan gurbi. Wa hunaka wajadu sihafan nuqisha fiha kathirun min al-hikam, lokacin da suka isa ginshiki foundation na ɗakin Ka'aba, katangun ɗakin Ka'aba, sai suka samu tirarruka tire-tire, an yi rubutu a jikin waɗannan tire-tire din rubutu na hikima, bayanai na hikima. Ala adati man yadauna asasa bina'in shahirin, bisa al'ada wanda suka zo za su sanya ginshiki na gini, galibi a da can sukan sa rubutu wanda zai zamanto na baya in sun zo su karanta rubutun ko jan hankali ko fadakar ko izina ko kuma a rubuta sunan wanda ya gina dan kar a mance da shi a tarihi to da suka zo sai suka samu tirarruka a rubuta maganganu na azanci maganganu na hikima wanda bisa al'ada a san wancan lokaci sun saba suna haka liyakuna tadhkiratan lilmutaakhirina bi'amali almutaqaddimina saboda wannan rubutu da suka yi ya zamanto izina da wa'azi da jan hankali ga wanda za su zo daga baya dangane da wanda suka shude to da suka zo sun samu irin waɗannan tirarruka suna dauke da rubuce-rubuce na hikimomi ثم ابتدأوا في البناء to bayan sun kammala wannan sun fitar da wadannan tirarruka to a yanzu fa sai suka fara gina dakin Ka'aba yanzu za su fara gina sabuwar katanga wa dakin Ka'aba wanda annabi yana dan shekara 35 wa a'iddu li zalika nafaqatan gabanin su fara ginin dakin Ka'aba sun yi tanadin dukiyar da za su gina dakin Ka'aba din wata hanya suka bi wajen tanadin dukiyar da za su sake gina dakin Ka'aba gashi nan zai bayyana mana yace wa a'iddu li zalika nafaqatan laysa fiha mahru baghiy wala bay'u riban wannan ita ce hanyar da suka bi wajen samar da dukiyar da za su sake gina dakin Ka'aba yace sun yi kokarin samar da dukiyar da za su sake gina dakin Ka'aba wacce take da dauke da sharuɗa sharadi na farko duk wanda zai kawo dukiyar da yake so a sanya ta cikin gina dakin Ka'aba dole ne dukiyar nan tasa ta zama ta halal ba za su gina dakin Ka'aba da dukiya ta haram ba za su gina dakin Ka'aba da dukiya ta haram ba kaga kenan haram ma har wanda ba musulmi ba ya san shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun shi halal a fili yake ba koyayyen abu bane shi ma haram a fili yake ba koyayyen abu bane kenan in kaga mutun ya ci haram ya san haram yake saboda baya bukatar sai an je makaranta an koyi abu ne wanda yake fili a zahiri yake to shine suka sharadin su na farko da suka sa dukiyar da za a gina dakin Ka'aba da ita dole ne ta zama dukiya ta halal suka ce laysa fiha mahru baghiy ba sa bukatar dukiyar da za ta zamanto lada ne na karuwa shine mahru baghiy lada na karuwa kamar ya lada na karuwa ai mutum idan ya dauki karuwa ya tafi da ita zai biya ta to kudin da aka biya sannan ba a yadda a zo a sa shi cikin kudin gina dakin Ka'aba to me yasa wannan maganar ta fito a nan al'ada ce wacce ta wasu cikin Larabawa a wancan zamani mutum idan yana da baiwa sai ya matsantawa wannan baiwar tasa ta je ta yi zina ta nemo mata zai zamanto dole ta tabbata ta je ta yi zina ta kawo masa zai yanke mata kudin da yake so a wuni ta kawo masa dirhami dubu a wuni to dole ta duk yadda za a yi sai ta faɗi tashi sai ta nemo dirhami dubun nan ta kawo masa ta je ta haɗu da wannan ya alfasha da ita ya ba ta dirhami 100 ko 200 ta haɗu da wancan ya ba ta 200 ko 300 da haka har sai ta tara dubun ta kawo masa gobe ma haka zai yanka mata haka take zamanin jahiliya gabanin ruwan musulunci shi yasa lokacin da addinin musulunci ya zo sai ya hana wannan mummuniyar ɗabi'a Allah subhanahu wataala ya ce wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassunan litabtagu arada al-hayati ad-dunya Allah subhanahu wataala ya ce wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i kar ku tilastawa bayinku mata su je su yi zina in aradna tahassunan in suna son kamun kai saboda da yawa daga cikin bayin ba sa son zina iyayen gidansu suke tilasta musu su je su yi zina su kawo musu kudin da suka samu a gurin zina to sai Allah ya ce a kar a yi haka ku musulmai kar ku yi irin na mushrikai la tukrihu fatayatukum ala al-bigha kar ku tilasta wa bayinku mata zina in aradna tahassuna in suna so su kamun kai yana yanzu ba su so su kamun kai za ku iya ni kila samu ba haka ayat take babu makomul mukhalafa cikin ta kawai Allah ya hana wannan mummunar tabi'a litabtahu arada alhayati dunya kar ku je dan neman abun duniya ku kila sawa bayin ku mata su je su yi zina su kawo ku kudin wannan dinka to wannan tabi'a ce da tawasu cikin larabawa to shi yasa da aka zo gina dakin Ka'aba sai aka gindaya ka'ida cewa duk wanda yake da wannan dabi'a sanan yake samun kudin batarwansa to ba a bukatar kudin sa a sake gina dakin Ka'aba wannan su suka sa wannan ka'ida kaga kuma addinin musulunci da ma ya bayyana mana cewa wannan dukiya na ita a mazinatiya haramun dukiyar mazinatiya haramun da haka annabi ya bayyana cikin hadisin da Bukhari ya fita shi cikin sahihi hadisin Abu Musa al-Ansari Abu Mas'ud al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kan annabi ya haramta cin kudin kare ka je ka sai da kare ka ci kudin sa annabi ya hana kina yanzu mutum ya sai da kare ya ci kudin wannan kare da ya siyar wannan ya ci haram saboda annabi ya hana sannan wa maharin bazi da kudin karuwa karuwa ta je ayi alfasha da ita a biya ta to wannan kudin nata haramun haramun ne wannan kudin da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga addinin musulunci sai zamanto waɗannan ɗabi'u da larabawa suke tafiya a kai wajen mu'amalantar ɗakin Ka'aba dama shine addinin musulunci tare da cewa ba addinin musulunci suke ba wannan zai nuna maka yanda Allah ya yi ta kare ɗakinsa hadda ma waɗanda ba musulmi ba har hadda mushrikai Allah ya yi amfani da su wajen kare ɗakin sai zama ɗakin Ka'aba kan babu wani abu na haramun cikinsa duk da cewa lokacin da aka sake gina ta tana karkashin mushrikai amma tare da haka babu wani abu da ke da alaka da haramun cikin gina ɗakin Ka'aba saboda sun sanya wannan ka'idar wajen sake gina ɗakin Ka'aba suka ce ba za a karbi dukiyar wanda yake tilastawa bayinsa mata su je su yi zina su kawo masa kuɗi ba za su karbi kuɗinsa wannan sharadi ne suka sa sannan wala bai'u riba ba za su karbi kudin wanda yake kasuwanci da riba ba riba kuma ta wasu a wancan lokaci cikin kabilun larabawa musamman Quraishawa na garin Makka da ba su san riba ba da mutane ne da ba su san riba ba ai mun san riba cin riba akwai ribar nasi akwai ribar ziyada akwai ribar nasi akwai ribar ziyada ribar ziyada ta fi wasuwa cikin al'umma shine ka bada bashin naira 500 da sharadin an tashi biyan bashin za a baka naira 600 ko 700 to wannan ɗabi'ar da larabawa ba su san ta ba yahudawa da suka zo suka yi cuɗanya da larabawa a garin Makka lokacin da matsin rayuwa ya fito da su daga guraren da suke zama suka zo garin Makka sai suka ga gari ne mai daɗin zama sai suka zauna garin Makka to amma su Yahudawa da yake manoma ne su kuma mutan Makka ba su san noma ba ɗan kasuwa ne to sai zamanto sun zo gurin da ba manoma ba sai noman nan nasu sai ta samu karkuwa to sai zamanto sun ma fi larabawan dukiya to sai aka wayi gari larabawa za su zo gurin su karbi aron kuɗi in sun zo karban aron kuɗin sai su ce ba za mu ba ku ba sai da ka'ida me sai ce ka'idar zan baka dirhami 1000 amma in ka tashi dawo mun da shi zaka dawo mun da dirhami 1000 dole balare bai karbi bashin a haka to anan su Yahuda suka koya ma larabawa wannan cin riba to tunda riba ta shiga cikin larabawa sai ta zama ruwan dare tunda dama ƴan kasuwa ne to in sun tashi kasuwancin su sai zaman to dumu-dumu riba ta mamaye kasuwanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo sai ya ce riban su an watsar da ita ma'ana musulunci baya bukatar ta to da suka zo gina ɗakin Ka'aba sai suka sa ka'ida cewa duk wanda kasuwancin sa akwai riba ba sa bukatan kudin sa wajen sake gina ɗakin Ka'aba shine bayanin anan wala bai'u riba basu yarda wanda ke kasuwanci na riba ya kawo kudin sa cikin gudunmawa na sake gina dakin Ka'aba. Kenan suna son dukiyar da za ta zamanto ta halal, tsantsar halal ita suke bukata, wacce da ita za su yi amfani wajen sake gina dakin Ka'aba.
Na'am. Shadda.
وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم. تشكل أن ينزع أنسى مدى كتنزع زع ساك جنة آتن كعبة أما سنسى أنسى ديننا على الباب كتن هرم أتن تسيأك زع ساك جنة آتن كعبة هو أين أسوء أي مشاركة دشي يأتى ريا وجن ساك جنة آتن كعبة دعك دي أكا هلو تودا دوا سنزع جنة آتن كعبة دشي da kuma abin da za a rufa dakin Ka'aba da shi. To sai aka ce mutane su je su debo duwatsun su kawo, sai aka samu wani mutum wanda za mu zo mu ga ambaton sunansa nan gaba, sai ya dau nauyin shi ne yake gina dakin Ka'aba, sai su je su dauko duwatsun sai su kawo masa shi kuma yana gina. Shine anan yace wa ja'ala al-ashrafu min quraish, sai madaukaka daga cikin Qurayshawa suka dinga dauko duwatsu yahmiluna al-hijarata ala annaki, suna dauko duwatsu a kafadinsu suna zuwa da duwatsun jikin dakin Ka'aba saboda sake gina dakin Ka'aba. Wa kana al-Abbas wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi man yahmil al-Abbas, babban annabi shi da annabi sun kasance cikin wadanda suke dauko duwatsu su kawo mai gini yana gina dakin Ka'aba. Kenan annabi yayi tarayya cikin sake gina dakin Ka'aba da Qurayshawa suka yi. A nan ne lokacin da Abbas ya je daukan dutsen, idan ya dauki dutsen ya aza a kafadarsa, sai dutsen yana ci masa kafadarsa yana jin zafi yana jin radadi. Sai ya cire mayafinsa, dama mayafi ne suke yafa su lulluka jikinsu gaba ɗaya da shi. Sai ya cire mayafinsa sai ya yi gammo da shi, sai ya dora a kafadar ta, sai ya dauki dutsen ya dora, in ya dora a nan ba zai ci masa kafada ba, sai ya kai dutsen ya dawo. Annabi kuma sai ya dauki dutsen sai ya dora a kafadar sa, yana ci masa kafada yana jin zafi, sai ya daure sai ya wuce a je haka har a dawo. Sai Abbas ya ce baka shawari mana Muhammad, yace wani shawari za ka ba? Yace dutsen nan da kake dauka kana azawa a kafadar ka zai maka illa, in an kare ginin nan za ka zo ka yi jinyar kafada. Shawarin da zan baka ka cire mayafinka mana, ba ka gamu ma da haka muka yi ba, ka cire mayafinka ka yi gammo da shi ka sa a kafadarka, in ka zo daukan dutsen sai ka dauka ka dora kan mayafin da yake kan kafadarka ka kai, kaga za ka yi ka gama lami lafiya. Sai annabi ya ce ka zo kuma da shawari ba. Annabi sai ya cire mayafinsa, yana cirewa sai faɗi tsomanne. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai fadi ya suma, sai wata murya take cewa annabi kai fa manzon Allah ne. Shi yasa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a fara masa wahayi, duk wani abu na kashi, duk wani abu na aibu, Allah madaukakin sarki ya kare shi ya kange shi daga gare shi. To shine annabi yana tashi sai dan mayafin sai maya, sai ya cigaba da daukan dutsensa a haka yana dora a kafadarsa yana kaiwa har aka yi aka gama. Su yanzu Larabawa gabanin zuwan musulunci tsiraici ba komai bane a gurin su, tunda ai za a zo ai dawafin ma cikin dakin Ka'aba tsirara. Lokacin da suka gama gina dakin Ka'aba ai sun sa ka'ida cewa dakin Ka'aba daki ne mai girma, mai hurumi, mai alfarma, mai albarka. Ba su yadda wani ya zo da suturarsa da ba su sanya aka yi ya samu suturar ba ya zo ya dawa fi da wannan suturar jikin dakin Ka'aba. Ai mun yi wannan bayani a baya, ta hanyar halal ya samu suturar ko ta hanyar haram ba su sani ba, saboda haka sai suka sanya tufafi da suka siya da kuɗin halal, duk wanda zai yi dawa fi jikin dakin Ka'aba ya zo ya karbi haya, in ya karbi haya ya sa to sai ya yi dawa fi da shi. To wanda ya zo kuma ba shi da kuɗin karban hayar ba kuma yana so ya yi dawafi ya zai yi, suka ce to ya yi tsirara, amma ba su yarda ya yi da tufafinsa ba. To sai mutum ya zo yana so ya yi dawafi, ba shi da kuɗin da zai karbi hayar rigar da zai sa ya yi dawafi da ita cikin ɗakin Ka'aba, sai ya cire kayansa ya aje a gefe sai ya yi dawafinsa tsirara. Kaga su tsiraki abinsu ba komai ba ne, to mata su kuma tunda suna jin kunya mace in tazo tana so ta yi dawaki ba ta da kudin da za ta karbi mayafin da za ta yafa a jikinta ta yi dawafi da shi jikin dakin Ka'aba kuma tana so ta yi dawafi sai su jinkirta dawafin su ba za su yi ba sai dare mata ba sa dawafi wanda ba su da kudi na karban hayan mayafin yin dawafi sai su jinkirta dawafin su ba za su yi ba da rana sai da dare saboda suna jin kunya daddare za su kira su tira su sai su zo su yi dawafi tsira nan ma in sun zo dawafin suna zagawa suna cewa fa yau fa al'aurarsu za ta bayyana in ta bayyana ba su halatta ma wani ya kalla ba za su yi dawafin da daddare tsirara kaga akwai duhun dare sannan kuma abu nabi suna cewa duk abin da ya bayyana na tsiraitin su ba su halatta ma wani mahaluki ya kalla ba kenan in ka kalla ka kalli haramu wannan gabanin zuwan musulunci yau kuma ga musulunci ya zo mata da yawa ba su yarda a kalli tsiraitin su ba ba su hana ba kuma ba su damu ba wasu damu bayan an kalli tsaraitin su wasu da wasu ma sai sun taba ado kafin su fito daga gidajensu Allah ya tsarafar da su yace wa kana al-abbas wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi man yahmilu al-abbas da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin masu dauko bulak bulak da duwatsu da ake ginin Ka'aba da su wa kana alladhi yalil bina tujja'at نجار رومي اسمه باقو تو wanda ya zamanto shi yake gina wannan dakin Ka'aba wani carpenter wanda ya fito daga yankin Rumawa sunansa Baqo shine ya gina dakin Ka'aba shi yake ginin suna kawo masa tubali yana ginin suna kawo masa tubali yana ginin yace wa qad khussisa li kulli rukunin وقد خصص لكل ركن جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجارة تلوكة دشي وانا متمي باقوم يزو جنة آتين كعبة خصص لكل ركن جماعة آتين كعبة أنا ده ركني بدا نوع ركني بدا تو وانا ركن سيتي بنو شيبة سوني ذات كاو ملقن دذاء جننا وانا ركن بنو هاشم sune za su kawo bulakin da za a gina wannan rukunin wannan rukunin banu taif sune za su kawo bulakin da za a gina wannan rukunin wannan rukunin banu umayya su za su kawo bulakin da za a gina wannan rukunin kowane rukuni ya ayyana mutanen da za su kawo bulakin da za a gina shi mun gane bayanin tunda quraishawa ba kabila ɗaya bace kabilar quraish ba kabila ɗaya bace ta tada kabilar quraishawa kabilu ne mabambanta kusan kabilu guda 20 wasu malaman ba suka ce kabilar quraishawa kabilu ne daban-daban suka tada kabila ɗaya ta quraishawa wanda sun kai 50 to shine sai aka ce kabila kaza da kaza ku za ku kawo bulakin da za a gina rukunin yamani kabila kaza da kaza ku za ku kawo bulakin da za a gina rukunin shami ai bangarorin katangun dakin Ka'aba akwai gunda ake kiransa rukunul yamani akwai gunda ake kiransa rukunul shami rukunul yamani yana ta bangaren yankin yaman rukunul shami yana ta bangaren yankin sham to akwai wadanda aka wakilta su kawo blok din da za a gina rukunul yamani rukunul yamani nan ne idan mutum ya zo zai ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a lokacin da yake tawaji yace wa qadda qaddihim nafaqatu tayyiba to lokacin da suka zo gina dakin Ka'aba nan da aka gwada aka gani blok din da ake da shi bai kai ya gina dakin Ka'aba gaba ɗaya ba yanda annabi Ibrahim da Isma'il suka gina shine wa qadda qaddihim nafaqatu tayyiba dukiya wacce take ta halal ta musu karanci ta musu kunci an itmanihi ala qawaid Isma'il na su gina Ka'aban su cika shi da baki daya a foundation din da annabi Isma'il ya gina dakin Ka'aba shi da babansa annabi Ibrahim fa akhraju minha al-hijr to da suka zo sai suka fitar da hijr Isma'il ita ce wata yar karamar katanga da za mu ganta a jikin dakin Ka'aba tana arewa da dakin Ka'aba akwai wata yar karamar katanga wajen indararo dakin Ka'aba ai yana da indararo to wajen indararen nan akwai wata yar karamar katanga to na yar karamar katangar ana kiranta hijru isma'il tana daga cikin dakin Ka'aba Quraishawa da suka zo gina dakin Kaaba dukiyar da suka tara ta halal sai suka ga ba za ta gina musu har wannan cijir Isma'il din ba sai suka cire shi daga dakin Kaaba amma sai suka masa yar karamar katanga ta yadda duk wanda zai zo zai fahimci cewa eh wannan na daga cikin dakin Kaaba amma an fita shi daga dakin Kaaba saboda dukiyar ba za ta kai ginin har a gina har wannan gumba to shine bayani da yake a nan fa akhraju minha al-hijra sai suka fitar da hijir Isma'il wa banu alaihi jidaran qasiran sai suka gina kankanwar katanga a hijir Isma'il alamatan ala annahu min al-Kaaba alama da zai nuna cewa wannan yar karamar katangan na nuna cewa ita ma tana cikin Kaaba shi yasa a yau mutum in yana tawafi jikin dakin Kaaba idan yazo yana shiga ta cikin hijir Isma'il tawafin sa da yi ba saboda bai kewaye dakin Kaaba gaba daya ba inda hijir Isma'il din nan na daga cikin dakin Kaaba su kuma Quraisha da suka zo sun fidda ita saboda dukiyar da suka tara ta halal ba za ta kai ta gina musu har wannan gumba sai suka rage shi daga jikin dakin Kaaba yasa yanzu a yau in mutun ya je shiga wannan gurin yayin nafila kamar yayin nafila ne a cikin dakin Kaaba kuma annabi ya sunnanta yin nafila cikin dakin Kaaba saboda shi karan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga dakin Kaaba yayi nafila to kaga a yau tunda dakin Kaaba a rufe yake zai yi wahala a ce an bude maka ka samu damar shiga kai don ka samu dama ka shiga hijir Isma'il kai sallah cikin kamar kai sallah ne cikin dakin Kaaba tunda yana daga cikin dakin Kaaba Quraishawa ba su samu damar sun gina ba saboda dukiyarsu ta kasa lokacin da suka zo gina dakin Kaaba ina ga kaman lokaci ya cin mana kuma mun zo kan gaba yanzu dai Quraisha sun kammala gina dakin Kaaba to amma akwai abu ɗaya ne saura wanda bayaninsa ina ga za mu jinkirta sai Allah kai mu mako mai zuwa bayan sun kammala gina dakin Kaaba ai ba a sanya hajarul aswad ba a sanya shi a gurbin sa ba to yaya aka sanya hajarul aswad a gurbin sa bayan Quraisha sun kammala gina dakin Kaaba to wannan bayanin za mu jinkirta shi sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu dasa aya a nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambayar da ake ita ce mai sallah wanda ya shiga cikin dakin Kaaba zai sallah to ina zai kalla tunda asali in zaka yi sallah ai dakin Kaaba zaka kalla ko yanzu wanda ke cikin dakin Kaaba ko ina zai iya kallon gabas yamma kudu arewa duka babu matsala in kuma wajen dakin Kaaba kake kana ta kudu sai ka kalli arewa kana ta arewa sai ka kalli kudu kana ta gabas sai ka kalli yamma kana ta yamma sai ka kalli gabas shi yasa zaka ga wani lokaci liman yana kallon kudu sai ka ga mamu wani na kallon gabas wani na kallon yamma wani na kallon kudu wani na kallon arewa tunda muradi a kalli dakin Kaaba to shi yasa kuma zaka ga an yi rawun an kewaye dakin Kaaba ga dai inda liman yake tsayuwa ba a dai barin wani ya shiga gaban liman ta sai inda liman yake galibi liman ya fi tsayawa ta bangaren kudu liman ya fi tsayawa ta bangaren kudu musamman idan za a yi salloli na nafila na irin su tarawih da sauransu zaka tarar liman yana ta bangaren kudu idan kuma sallah ce ta farilla irin misali sallar magriba sallar isha sallar asuba lokacin babu zafin rana to liman yakan zo ta bangaren gabas to amma idan akwai zafin rana ko kuma akwai cunkoso in akwai zafin rana ko akwai cunkoso liman yana tsayawa ne ta bangaren kudu rukunul yamani in akwai zafin rana liman yana can sama inda rumfa take ba zai fito tsakiyar rana
yayi sallah ba saboda ya samu cikakkiyar nutsuwa a matsayin sa na liman to gaban sa kuma sai ka ga an share ba kowa saboda kar a shiga gaban liman ayi sallah dan a gurin mazhabar Hanabila wanda yayi sallah a gaban liman ba shi da sallah su kuma suna bin mazhabar Hanabila ne to amma in ta sauran bangarorin kake zaka iya zuwa ma dabda jikin dakin Ka'aba kai sallar ka amma kana ta bangaren da liman yake dole kana ta bayan liman in cikin dakin Ka'aba kuma ka shiga ko ina zaka iya kallo kai sallar ka na'am sai abu na biyu akwai a cikin karatuttuka da muka yi a baya sati uku baya ko wata daya akwai hadisin da muka fassara na Bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha qad ittakhadha ibrahima khalila inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila Allah kuma cikin alqur'ani ya ce wattakhadha allahu Ibrahima khalila wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalilin sa mu a tsarin mu na Hausa Fulani idan ka ji an ce mutum khalil sunan sa to asalin in ka bibiya zaka tar asalin sunan sa Ibrahim ne ko to sai muka ce ai khalil din nan bai takaita ga annabi Ibrahim ba annabi Muhammad shi ma khalil annabi Muhammad shi ma kalil ne me ma'anan kalil na'am masoyi na karshe to masoyi na karshen nan kan me kuke gaya masa ne nan ne bayanin da nace zamu tsaya kanta amini na'am badadi yawa to nan ne inda aka samu tsaikon ni sai cewa ne maji dadi ko ba a cewa maji dadi kenan ko kuma ba a san Hausan ba ko badadi ake cewa ko badadi shine masoyi na ƙarshe to shine wani bawan Allah ya same ni yace Hausan fa da ake amfani da ita anan badadi ake cewa ba maji dadi ba idan ka ce maji dadi wannan sunan sarauta ce na ce to na gamsu insha Allah idan muka zo za a dawo da bayani maimakon maji dadi ba dadi to kaga ni ma na samu karin ilimi saboda idan ka je gurin al'umma to yi musu amfani da abin da suka fi sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura Mu'adh bin Jabal zuwa Yaman sai ya ce masa ne innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab zaka je gurin wasu mutane ahlul kitabi yasa annabi ya ce masa zaka je gurin ahlul kitabi ya san gun al'ummar da zai je ya zai tarfe su wani harshe zai musu amfani da ita sannan menene dabi'un su ya yanayin su yake duk ya karanci wannan gabanin ya je gare su ta yanda idan ya je za su karbi da awarsa amma idan bai karanci wannan ba zai sha wahala zai sha gwagwarmaya wata kalma su kasa fahimtar sa to sai na ce masa insha Allah idan na sake koma gurin karatu to zan dawo da bayani badadi to kaga wannan kalmar ni ma ta zauna mu ni abinda na fi sani maji dadi saboda ka san an ce maji dadi ita ma sarautar ai ana sanya ta ne saboda haka tunda wata sarautar za ka tarar ta kunshi ma'anarta misali a ce masun sarki za ka tara duk wani abu da ya shafi makamai da faɗa dinna hannunsa ka kenan sarautar kanta tana kunshe da ma'anan da ya sa aka sa sarauta ɗin ko a ce mazun sarki sai ka ga duk wani abu da ya shafi yaƙi duk wani abu da ya shafi makamai duk shi ne abin tambaya a wannan ɓangaren sai aka yi amfani da masu amma mai masu asalinsa mashi ne ai mashi kuma mai ake da shi harbi jam'insa masu to shi sai aka ce masa mazun sarki to haka shi ma maji dadi su sallama su maga masa takarda maga takarda to kone in ka duba za ka ga sunan sarautar ya kunshi ma'anan aikin ma'abocin sarauta din na ce to na gamsu da wannan bayanin naka idan na zo zan dawo da
wannan batu abubuwan da muka faɗi waɗanda suke daidai Allah ba mu fikon amfana da su abubuwan da muka faɗi bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana waɗanda suke da buƙatuwa a sanya su cikin addu'o'i Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi na'am wa alaikum assalam na halittin na'am na'am a dangaru kare na gaji na gida karen yana muku barna wannan ita ce a bayanin da yake shi ne mutane ne sun riki kare yana musu gaji to karen sai yake musu barna kuma yanzu a cikin karatu mun karanta cewa annabi ya bayyana cewa in ka sai da kare ka ci kudin ka ta haramu to ya za su yi su rabu da karen akwai irin masu yan kanwa canji din nan za su iya ba su wani abu mun gane wannan ita ce tambayar wannan shi ake cewa hila wato dabara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci banu isra'ila me yasa Allah ya la'anci banu isra'ila an haramta musu cin mushe sai suka siri kitsan mushen sai suka sayar sai suka ci kudinsa suka ci azuba mushe suka ci mushe aka haramta musu ke zuba mushe suka ci ba abinda suka cira daga mushen ne suka sayar kudi su suka ci ke yasa sai Allah ya la'anci su wannan ita ake kira ne hila za a yi wa Allah dabara subhanahu wataala tunda yanzu an haramta cin kudin kare to ai yanzu ba kudin kare na ci ba wani abu aka bani a madadin karen kaga ba tun yabba kafar bayar ni ba haushe to kaga asali ba yadda zaka sai da kare ka ci kudin ko ka ba da kare a baka wani abu duka asali ne kwaya daya wai ba haushe yake ba tun yarba kafar bayar wannan dabarar da mutum zai yi ba zai amfanar da shi ba sai zaman to karen da ka bayar yanzu kudin da aka baka ai musaya aka yi ka ba da kare an baka kudi an yi musaya kamar yadda ka ba da kare aka baka kanwa ko aka baka akuya nan ma duk musaya aka yi abin amfani ne kudin ma ai abin amfani ne na sai a bashi ko abinci ko kwangiri ai shi ne bayani na ko nufin guga duk bayanin ɗaya ne duk bayanin ɗaya ne a ga zuba zuwa isra'ila da suka zo suka sha mushe aka ana mu zai su siri kitan sai su siyar sai su karɓo kudin su sai aka mutu mushe to haka ne a nan ai kudin kai aka ana nufi to yanzu bari in ba da karen a bani dutsen guga ko a bani kwangiri ko a bani shebur ai ba kudi na karɓa ba kwacin yabba kafar bayar na kare da kare wannan ka ai duka babu wani abu duk abu ɗaya ne dama abin da za ka amfana da shi ka sani cewar shi karen ka ba da shi a baka wani abu na amfani ka ba da shi a baka kuɗi wannan duka shi ne annabi ya ce haramu wa alaikum salam na bai'ul na 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 sai dai su je su saya masa gidan na